sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a kasashen Afirka kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Aje juwa ma'aikatar sojin Najeriya ta ce an gagawar wata daliba a cikin dalibai da dama da aka sace su a wata makaranta da ke arewa maso yammacin Najeriya a wannan mako. Kana ta kara da cewa ta kubutar da dalibai biyar da malamai biyu. Yan bindiga sun kai hari a makarantar ne da ke jihar Kebbi da ranar tsaka a ranar Alhamis a wani gagarumin satar dalibai masu yawa a yankin. Wani malami ya ce sama da dalibai 80 ne aka kwashe yayin da 'yan sanda suka ce malamai 5 ne aka sace amma ba su faɗi adadin daliban da ba a gansu ba. Sojojin masu bibiyar maharan sun gagawar wata daliba a cikin jeji a cewar wani mai magana da yawun ma'aikatar soji Onyema Nwachukwu a wata sanarwa da ya fitar. An saki waɗanda aka kubutar da su ne bayan wata musayar wuta da sanyin safiyar jiya Juma'a. Sojojin na nan na farautar masu garkuwan domin ceto sauran mutanen da har yanzu suke hannun maharan inji Nwachukwu. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar jiya Juma'a cewa an ba da allurar rigakafi sama da miliyan 300 a cikin Amurka tun lokacin da ya daure gaban mulkin kasar a ranar 20 ga watan Janairu. Sai dai aniyar Biden na yi wa kashi 70 cikin 100 na Amurkawa allurar rigakafi kafin ranar 4 ga watan Yuli. Lamarin ba zai yiwu ba saboda raguwar da aka samu na yin allurar rigakafi daga watanni biyu da suka shuɗe. Yanzu a safiyar jiya Juma'a a cewar wani sakon da hukumar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta Amurka ta kafe a shafinta na yanar gizo, an riga da an raba zubin allurar rigakafin miliyan 377 da 900 a faɗin Amurka, kana an yi allurar miliyan 316. Sakon yanar gizo ya ce mutane miliyan 176 da 300 da suka kai kashi 53.1 na yawan al'ummar Amurka sun samu akalla allura sau ɗaya, kana wasu miliyan 148 da 500 da suka kai kashi 44.7 cikin 100 na Amurkawa sun samu cikakken allurar. A jiya Juma'a babban taron Majalisar Dinkin Duniya ya kira ga takaita kuraren makamai a Myanmar, kana ya gargaɗi sojojin ƙasar da su mutunta sakamakon zaɓen watan Nuwamba su kuma saki 'yan siyasa da suke tsare da su ciki har da shugaba Aung San Suu Kyi. Babban zaurin taron Majalisar Dinkin Duniya ya tabbatar da wani ƙuduri da taimakon ƙasashe 119 watanni da dama bayan da sojojin ƙasar suka hambarar da zababbiyar gwamnatin Aung San Suu Kyi a ranar 1 ga watan Fabrairu. Kasar Belarus ta buƙaci kada ƙuri'a a kan ƙudurin a matsayinta na mai adawa, kana wasu ƙasashe 36 ciki har da China da Rasha kuma suka janye. Ko shakka babu akwai haɗarin faɗawa cikin yakin basasa, in ji wakiliyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta musamman a Myanmar Christian Shirana Bogna tana faɗawa taron na Majalisar Ɗinkin Duniya bayan kada ƙuri'ar. Ta ce batun lokaci yana da muhimmanci, ta kuma ce yiwuwar soke juyin mulkin sojojin lamari ne mai wahalar gaske. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ƙarshe gwamnatin Biden ta ƙara yawan 'yan gudun hijira da ke neman mafaka a Amurka a kowace shekara daga adadi mafi ƙaranci a tarihi da gwamnatin Trump ta ƙayyade, amma masu rajin kare haƙƙin al'adama sun ce sai jami'ai sun yi aiki tukuru kafin a cimma wannan adadi na 62,500 kafin watan Oktoba. Duk da cewar gwamnatin Biden ta ƙara yawan karɓar masu neman mafaka, kana ta janye dokokin cancanta ya zuwa wannan makon. Amurka ta zaunar da mutane 3,600 kacal ne a wannan shekarar kuɗi, inji Krish Umara Vignaraja, shugaba kuma babban jami'i a wata ƙungiya mai fafutukar bakin haure da 'yan gudun hijira. Vignaraja ya faɗa wa muryar Amurka cewa ko shakka babu gwamnati tana samun nasara, amma kuma da sauran rina aka ba wurin sake yi wa shirin karɓar 'yan gudun hijiran Amurka gyaran fuska.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A yau za mu duba matsalar zatar mutane da neman kudin fansa a sassan Najeriya daban-daban. To madalla. Wannan wasu gungun mutane ne a masarautar Yauri dake jihar Kebbi yayin da suke gudun ceton ransu bayan da ƴan bindiga dadi suka afkawa garin su. Daya daga cikin mutanen da abin ya shafa a wannan yanki ya mana ƙarin bayani.
Kuma ni mazauni ne a cikin garin Koliyo. So gaskiya muna cikin damuwa sosai bisa yanayi da hali da muka samu kanmu da irin halin da bamu taba shiga ba. Rana Alhamis da ta gabata misalin karfe 2 na rana kawai muka ga mutane da mashina da bindigogi suna ta halbe halbe pa in sun zo gida su buge gidanka, in sun shigo shago ko karuwar shago su buge su kwashe kayayyaki su shiga cikin ɗakin ka su kwashe kayan iyalinka, kai hatta TV mutanen nan sun ka gani wallahi sai sun fasa shi. So a cikin wannan halin da muke ciki zuwa karfe 2 na dare kuma sun ga sun dawo. So a wannan yanayin ne muka yi gudun hijira muka shiga cikin garin Yauri da yake bai wuce kilomita 20 ba zuwa 25. So bayan kwana biyu hankali ya dan kwanta mun koma jiya ranar Litini washe garin Talata, sai kuma muka ji an ce ga sunan tahe, haka kuma muka kwazo ana ruwa wajen karfe 10 zuwa karfe 11 har karfe 2 muna ta yi zuwa cikin gidan Yauri. So haka dai mutane na ta wahala ga ruwa irin Kimo, Biniya, Wuri, Mararaba, Koliyo, Shagiya, duk mutanen da ke area sun waje. So babban abin da ya hida mu a yanzu shine tun bayan harin da aka kawo mana ranar Alhamis babu wani magana mai mahimmanci da muka je hukumomin tsaro sun yi, babu wani mataki da an ka doka, ba a kawo mana dauki ba, babu wani abu da mun ka gani wanda zai iya sa hankalin mu ya kwanta akan wannan yanayi. So wannan abu yana daure mana kai idan har mun wa shugaban kasa Muhammadu Buhari lahi, don Allah ya tausaya mana mu dai a banmu da rayukan mu, ko ba a yi mana komai ba a banmu mu ci gaba da noma da kiwon mu, ana kwashe mana shanaye, ana kwashe mana jikuri abin mu haka nan, to ya za mu rayu wuraren noman mu an hana mu. A jiya ma bayan mun yi gudun hijira mun taho cikin garin Yauri, muka ji can wani gari a karamar hukumar Shanga local government sun shiga wani gari kasan sun doke mutum, to haka za a ci gaba da rayuwa? Ya za mu yi? An kwashe dukiya, an kwashe komi, mun zauna ba mu da komi, iyalin mu an tarwatsa su, haka za mu zauna? Muna neman taimako ga mai girma gona, don Allah, don Annabi a tausaya muna, a kawo muna dauki, a kawo muna jami'an tsaro, ko dai hankalin muna kwantawa muna ganin su. Amma ba shi yiwuwa a ce a yi abu sati guda babu wata tawaga da ta zo ta jami'an tsaro domin kwantar da hankalin al'umma da take wannan yanki. Wannan abu yana tamu da hankali, ko muna godiya da wannan gidan rediyo da ya ziyarce mu domin gane halin da muke ciki da kuma tattaunawa da mu domin mu sanar da duniya halin da muke ciki. Muna neman doki da gaugawa domin mu samu mu yi noma ga damuna tana faduwa. Alhamdulillah, na gode.
Yanzu kuma sai birnin Zazzau, inda nan ma labarin Sammakal. A baba nan dai rahotannin satar mutane a sassa daban-daban na birnin ya tsananta, ga ma wani da aka sace amma Allah cece shi.
To abin dai da ya faru dai shine ni ina ɗaya daga cikin wanda suka kubuta a hannun waɗannan mutane, domin sun shigo gidana wurin misalin karfe 12 na dare. Ni dai na gansu ne kawai a cikin ɗaki na, sun buga kofar ɗakin kawai ya buɗe, suka zo bacin sun tambaye ni ina kuɗi, suka karɓi abin da ke hannuna da wanda iyalina suke da shi, suka kwashe wayoyina da na matana, dan daga nan sai suka ce in biyo su. Shi kenan na biyu su muka fito kwar gida. To daga nan dai Allah ya bani sa'a sai shiga gidan makocina kafin su fito da shi, ni kuma Allah ya bani sa'a sai na tashi na ruga a guje. so daga nan kuma sai bayan sallan subahi sai na dawo sai na tarar da cewa ai lalle lalle sun tafi da kimanin mutane sun kai 11 a anguwan to daga nan kuma daga baya ana suna cikin tafiya dai sun suka samu suka kubuta to yanzu dai guda 9 dai suna hannun su kuma sun fara magana cewa lalle lalle sai an ba su akwai mai gidan da kwashi yaren shi da matan shi guda ɗaya su shida suna maganan kowanne sai an ba da miliyan 30-30 ɓarai da gaske sauran kuma suna magana da yan uwansu su ta ga abin da ya faru kenan sannan kuma wannan ba shi ne karo na farko ba suka shigo anguwan wannan shi ne karo na uku can da suka shigo kimanin shekara ɗaya da wuce sun ɗauki wata mata da ƴanta guda ɗaya duk sai da aka biya kuɗin fansa aka saki na biyu kuma sun yi attempting abin da ya yi ba na uku nan ne kuma dai sun tafi da mutane kimanin 11 a lokacin har abin da ya faru ba mu ga jami'an tsaro ba mu ga jami'an tsaro ko ɗaya ba ba wanda ya kawo mana ɗauki ɓarai da gaske har suka yi abin su suka tafi ba jami'in tsaron da ya yi
ko da baya ga birnin na Zazzau hanyar tarayya da ta so daga Kaduna zuwa Zaria nan ma yanzu ta zama tamkar tarkon mutuwa daga aikar yan bindiga daɗi da ke sace mutane akai-akai al'amarin kuma da ke damun tsafin harsoshin irin su group captain Sadiq Garba.
Karu aru aru a cikin tarihi a cikin tarihin sojan Najeriya in ba wani gari da ko kuta yake da tsarin sojoji ko tsarin makarantu ko tsarin wurin ba da horo na soja kamar Kaduna ba ta da Najeriya a Najeriya. To a gaskiya idan aka ce ne kuma ya kamata a ce wannan wuri wanda yake akwai wannan dandazon sojojin da makarantun su ya kamata a ce ya zama tudunmin tsira ga kowa. To a ce kuma ya zama yanzu wai nan ne masu makarantu na kai hari ga gaban su gadi to a gaskiya abincin kuka ne kuma ya kamata hukumomin soja su tashi tsaye idan wannan an kai musu hari ma a gida kenan ba wai na ce harin da ake a wasu wurare bai da muhimmanci ba saboda karai duka rai ne amma shi wannan Kaduna yana zama kamar wada simbol na karfin sojan Najeriya bai kamata a bari ana irin wannan
to ko mai gwamnatin jihar Kaduna ke yi akan haka tambayar kenan da na yau a kwamishinan harkokin tsaro Mr. Samuel Arwan
akwai abuwa da muke yi amma babu ne wanda zamu so mu yi magana akai
to amma honorable idan muka duba muhimmancin wannan hanyar
tana da muhimmanci muna duk wani yunkuri wanda ya kamata a yi domin a samu da ingantacciyar tsaro akan wannan hanyar
su dai yan bindiga dadin da ke rawar gaban hansu ba wani fargaba a cewar Major General Yakubu Usman akwai abin da ya jawo haka
kamar su waɗannan yan ta'adda din fa hukunta su yadda ya kamata kuma ba a kai masu hari tuma yadda ya kamata akwai na'urori da yawa yanzu inda za a iya sanin inda su ke a fatattake su in ma ya kama a yi da su ne ma duk za a iya a yi da su sannan kaga za mu ji tsoro yanzu wato sun samu karfin zuciya ne ma wato su ba su damu ba ma har za su shiga kusa da inda sojoji suke horon ɗaliban su sannan su je kuma cikin ɗaliban makaranta suna kama yan makaranta da malaman su ina ji sun rena wato jami'an tsaron ne shi yasa suke yin wannan abubuwan.
To sai dai kuma hedikwatar 'yan sandan Najeriya ta ce tana fa ɗaukar mataki kuma tana samun nasara.
A total of 686 high profile.
So feta janaran 'yan sandan Najeriya kenan Usman Alkali Baba ke bayanin cewar tsakanin watan Afrilu zuwa watan nan na Mayu da muke ciki kimanin 'yan bindiga daɗi manya-manya guda 686 ne suka kama a sassa daban-daban na Najeriya. To sai dai kuma a cewar General Yakubu Usman ba kamun ba a da yi hukunci.
Abin shi ne a hukunta sun an kama su. Ana kama su amma ba su taɓa jin hukuncin da aka taɓa yi ma wani ba.
Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka sai kuma abokan aiki na wato Nasiru Adamu Elhikaya da ya bada gudunmawa wurin ganin wannan shiri ya zo mako. Hassan Maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya.
To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanmu da wahaka barkanmu da saki saduwa da ku cikin shirin nan na da dan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio television na jihar Nasarawa. Ni ne naku Sadiq Abbas da nake gabatar da wannan shiri nake cewa sai ku jira zama domin saurara yadda tattaunawar tamu za ta kasance. A yau dai mun garzaya ne zuwa garin Ambana dake karamar hukumar lafiya inda muka ziyarci fadan sarkin baka na wannan gari Alhaji Muhammadu Musa inda zai ba mu takaitaccen tarihin wannan gari zaki ba tare da bata lokaci ba takaice zamu so ka ba masu sauraro tarihin wannan gari na Ambana
assalamu alaikum tarihin wannan gari na Ambana iyayen mu ne suka kafa wannan gari da Musa da Ibrahim Jagaba sai kuma Usman Maidoshi shi Usman Maidoshi shine wan kofo mu kuma maharba ne maharbane na suka tashi gari can Katsina sun zo sun kafa wannan gari da sun zauna wani yatare ne can gaban Ankani to ga da can wurin zaman bai musu ba sai suka tashi suka zo nan garin shine zo maharbane suka kafa wannan gari lokacin wannan garin madaji ba hanya to maharbane na suka kafa toho mu Musa sai Ibrahim Jagaba sai Usman Maidoshi to shi Usman Maidoshi shine wan toho mu to shine ya fara cire tsitaka wato irin masari na da na maharba sai ya kafa kasa soho mu sai shi ma cire nashi titakan ya kafa kasa sai Ibrahim Jagaba kuma shi kuma kafa titakan shi a kasa sai suka ce nan ne ya zama gari gari ne Katsinawa ne suka kafa shi
kuma a kalla kana ganin kafa wannan garin zai kai kamar shekara nawa ke
wannan gari ya yi kwana biyu sosai sosai dan wannan kafin wannan gari ya kai kusan 150
lokacin da kuka taho daga Katsina shin ku da matan ku kuka zo ko kuma kawai iyayen naka maza kawai suka zo suka yi auratayya nan
shi ma ya tuman mu ana ka aureta a angon doka a tushen su uban doma Abdullahi wato kamar
angon doka lafiya ce
are lafiya ce na to kamar su ka ga ma da cikin lafiya ne yanzu kawo ne a wurin mu kanin ya tuman mu ne shi da baje duniya yan uwan jatuman mu ne su
to kamar tun lokacin da su iyayen naku suka zo suka kafa wannan gari shin ana iya suna iya komawa su je su kai ziyara can Katsina inda suka baro suka taho nan garin ko kuma tunda suka dawo shikenan an dakile zumunci da sauran yan uwa da aka baro su a can
kware suna tafiya har kuma su sauran yayan mu masu tuke mota ma in sun je Katsina can suke kwana akwai gida nan har yanzu a Katsina
kenan zumuncin dai ba dakile ba
anan ba wannan zumuncin ba bashi bayana nan
to kaman wani irin kabilu ne a nan gari
akwai kabilu da akwai egon akwai kaman nungu akwai kuma aragai duk suna nan su akwai Fulani duk suna nan
su wani ne suke sarauta wannan gari
mu ne muke sarauta nan duk wani shine sarkin garin nan ni kuma sarkin bakan jihar Nasarawa gaba daya
to kaman da menene kuka shahara wannan aka fi sanin wannan gari da shi
abinda muka sahara da shi shine noma mu manoma ne ainihin in ka duba a cewayen Nasarawa su tun nan ba wanda ya kai mu rogo kuma haka muke masara sosai to da jero ne ake yi don an daina jorin sai su gyada su masara amma rogo kam alhamdulillah mun sahara kan shi sosai sosai
shi kuma harkar farauta fa da kuka baro can Katsina kuka zo nan akan shi
fa kamar harkar farauta
da kace
har yanzu muna yi dukun ma muna yi
shin yanzu wato yaya ma sun gada kenan
yaya sun gada sosai sosai su ma suna yi
sai dai naga kuma kaman kana ba da magani shin shi mutum ba da magani ina ka gado shi ne ko kuma
ba da magani ya zama tilas wurin maharbi ko ka ce ba ka da magani sai a ce kariya kake yi
shin wannan gari yana da wani taki haka kaman Katsinawa kunya gare ku ba dai tsoro ba
haka ne
shin to wannan garin ku menene takin ku
haka ne takin namu kenan
tunda Katsinawa ne kuma
yawa takin namu kenan ka ga buruntun na haka ya duka na kwanaki can ai ba mu zai da baya ba ka ga kuma ba tsoro
to yanzu idan aka duba wannan gari gari ne mai tsohon tarihi haka kuma duk inda ka ji gari makamancin haka ba iya rasa kaman kalubale wato matsaloli kila da yake addabar mutanen gari shin kaman ku anan kuna da wata matsala da yake damun ku sosai
kwarai babban matsalar da yake damun mu shine hanya mu dace da samu ko a kankare muna hanyar dun kaga lokacin nan amfanin gonar mu yayi kaga babban mota baya shiga garin nan sai dai mu yi aiki biyu zamu rika diba kaya fiko muna nema nan babban mota yake to ku rika muna loading amma a garin nan dai kowa sana koyi amfani
gashi naga kuma garin ba shi da nisa da cikin birnin lafiya
eh to gashi ba ya gama anguwa ai eh ya gama anguwa
to batu kaman ne jibanci kaman kiwon lafiya ba so asibiti misali da kuma wutar lantarki ruwa shin ba ku da matsala wannan
maganar ruwa ba mu da matsala amma maganar wutar lantarki muna da matsala sosai mun kaga ko kana so ka yi magana a waya ma wani lokaci sai ka dunga yawo kafin ka same ya na sabe suke kaga da muna da wutar haka ba zai same mu ba
to batun makaranta fa ni dai iya shigowa na dai ni ban ga makaranta shin kuna da makaranta
muna da makaranta muna da secondary muna da primary duka
na'am
duk yara sun tafi
na'am to kaman asibiti ba
eh akwai asibiti gashi baya na
na'am kuma akwai ma'aikata ana aiki da kaman
ka ana aiki sosai
na'am to kaman wannan matsaloli da kai magana akai shin kun taba zuwa kun tunkari gwamnati akan gadamuwar ku a zuwa magance muku
kwarai kwanakin ba na fita radio na magana na fita mene a TV ma har su ga gwamnati ya san dan duba hanyar ma gashi har yanzu dai muna cikin matsala
kaman shekaru nawa kenan da aka sa aka duba nan
bai ni aka shekara kaman tun ga shekara biyu muna ta wannan har zuwa yanzu kuma ba mu bar ku kan ma gwamnati ba
a takeice menene da menene kuke bukatan gwamnati ta yi muku
yanzu a takeice dai mun fito hanya da mu magana go wuta shi ne mun fito gwamnati ta yi mana
kwata kwata abin da ya sauka kenan a hirar ta mu ta yau yau dai mun tattauna ne da sarkin bakanga dan ambana dake karamar hukumar lafiya Alhaji Muhammadu Musa madadin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio da talabijin na jihar Nasarawa wato NBS lafiya ni Sadiq Abbas da na gabatar da wannan shiri nake cewa sai anjima
madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri